sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 15 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin NNPC na Najeriya da mataimakin kakakin majalisar wakilan kasar sun shiga tsakanin kamfanonin jiragen saman kasar da ƴan kasuwar mai wajen cimma matsayin ranka ba kamfanonin jiragen sama lasisin shigo da mai a farashi mai sauki bayan da kamfanonin jiragen suka yi barazanar dakatar da ayyukansu a fadin kasar. Bayan haka za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da fama da matsalar karancin man fetur a Najeriya, ƴan bumburutu su kuma kakar su ce ta yanke saka.
Na dai sana'an mu ce kuma sannan duk yadda za a yi mu za mu yi musamar da man nan saboda mutanen da ke zuwa suna cewa wannan sana'a ko mu muke ja wannan magatsala wannan dum surutu ne in mutum bai zo yayi ne me ke ce yana son kayan ka ba ta za ka zo ka kasa abun ka.
Aminu Ahmad kenan shugaban kungiyar ƴan bumburutu a Abuja, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka ta kakaba karin takunkumi akan shugaban Belarus Alexander Lukashenko saboda rawar da yake takawa a mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Takunkuman za su hana Lukashenko da mai ɗakin sa kaiwa ga kadarorinsu da ke Amurka, kana za su takaita iya adadin cinikayya da Amurkawa za su yi da su. A baya Amurka ta saka takunkuman da suka kaikaici ƙasar ta Belarus gaba ɗaya, waɗanda suka hada da takaita iya adadin kayayyakin kere-kere na fasahar zamani waɗanda za ta iya fitarwa. Kazalika Amurka ta saka takunkumi akan wasu ƴan ƙasar Rasha saboda rawar da suka taka wajen tauye haƙƙin bil'adama. Mutanen sun hada da wata mai shari'a a birnin Moscow mai suna Natalia Mushkova da kuma wani jami'in shigar da ƙara mai suna Nurit Salamov. Lauyin da ke kare wata 'yar jarida da hukumomin Rasha suka tsare bayan da ta nuna adawarta da yakin da Rasha take yi yayin da take gabatar da wani shirin talabijin ya ce ya neme ta ya rasa. 'Yar jaridar mai suna Marina Osiyanikova ta riƙe wani rubutu yayin da take gabatar da shirinta a ranar Litinin, wanda cikin harshen Rasha aka rubuta a dakatar da yakin ba ma son yaki, kada ku yarda da farfaganda suna muku ƙarya ne. Sannan a ƙarshen saƙon nata ta rubuta cikin harshen Ingilishi cewa Rashawa suna adawa da wannan yaki. Hukumomin dai sun tsare 'yar jaridar bayan aukuwar wannan lamari, amma lauyanta Pavel Shukov ya ce sama da sawa'i 12 ba san inda take ba. Kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito cewa Marina za ta iya fuskantar tuhuma kan keta dokan nan da ta hana sukar dakarun ƙasar ta Rasha. A yau Talata fadar Kremlin ta kwatanta abin da 'yar jaridar ta yi a matsayin dabanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a India ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar Karnataka a kudancin ƙasar. Hukuncin wanda aka yanke a yau Talata ya biyo bayan koke da wata ƙungiyar matan musulmai ta kai, inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta Karnataka, wacce jam'iyyar Hindu ta Bharatiya Janata mai kishin ƙasa take mulki. Ana fargabar wannan hukunci zai iya ƙara zafafa matsalar bambance-bambancen addini a ƙasar ta India, wacce masu suka kan ce ana nuna wa musulmi da suka kasance marasa rinjayen da suka fi yawa a ƙasar wariya. Hukuncin har ila yau zai iya yin tasiri akan sauran jihohin ƙasar da ɗalibai ke saka hijabi a aji. Takaddamar saka hijabin ta taso ne a jihar ta Karnataka bayan da hukumomi a wasu makarantun share fagen shiga jami'a suka hana wasu ɗalibai mata su shida shiga aji tare da hijabi. Lamarin ya sa ɗalibai musulmi suka fara zanga-zangar nuna cewa ana take musu haƙƙi. Abin da a gefe guda kuma ya haifar da wata zanga-zanga ɓangaren matasan Hindu a matsayin kishiyar zanga-zangar da ɗalibin musulmai suka yi. Duk da cewa ƙura ta lafa a Jabal Mun da ke yankin yammacin Sudan a Darfur da rikici ya haddasa mutuwar mutum 19, wata ƙungiya mai taimakawa 'yan gudun hijira ta ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar a yankin. Kakakin ƙungiyar Adam Rijal ya faɗa a shirin rediyo na South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa akwai wuya iya faɗin abin da zai iya biyo baya. wani kwamitin likitocin Sudan ya faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin na Jebel Mun a watan Maris ya kai 35 bayan da wasu ƴan bandiga suka farwa fararen hula tare da kona wasu ƙauyuka shugaban hukumar da ke bada tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan Volker Perthes ya fitar da wata sanarwa inda ya Allah wade da lamarin
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu leka bangaren rahotannin mu. A daidai lokacin da kamfanonin jiragen saman Najeriya suka yi barazanar janye aikin jigilar fasinjoji a fadin kasar sakamakon tsadar man da jiragen ke amfani da shi. Kamfanin mai NNPC da haɗin gwiwar mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya sun shiga tsakanin bangarorin biyu da suka hada da ƴan kasuwar mai. Lamarin da ya kai ga cimma matsayin rinka ba kamfanonin jiragen sama lasisin shigo da man a farashi mai rahusa. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf ta aika mana da wannan rahota daga Abuja.
A ranar Litinin ne, shugaban kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Air Peace, Alan Onyema, a madadin sauran kamfanonin jiragen saman kasuwa, ya bayyana cewa nan da kwanaki kaɗan za su janye aikin su a fadin ƙasar. A bisa dalilin gagarumin ƙari, a farashin makamashin tafiyar da aikin jiragen saman nasu da ƴan kasuwan mai suka yi, musamman a baya-bayan nan, yana mai cewa ƴan kasuwan mai su fito fili, su faɗa wa al'umma nawa suke saida litar su don a gano wake ƙwaruwa tsakanin bangarorin biyu.
You buy this product per liter. By now you must have computed unit cost per liter. So you asked this question several times, sir. Nobody has answered the question. I have the mandate of every airline in this country to announce to you, sir, that if they can come down from their rooftop, we have only 3 more days. To be able to fly. We are not threatening this country. We've been subsidizing what we are doing. Rates as of today. 630, 640, 605.
Sai dai jim kaɗan bayan da labarin matakin da kamfanonin jiragen saman ke shirin ɗauka ya kai ga wasu masu ruwa da tsakiya a ƙasar. Kamfanin man fetur na Najeriya tare da haɗin gwiwar mataimakin kakakin Majalisar Wakilai Ahmad Idris Wasi sun shiga tsakani don samar da mafita mai ɗorewa. In ji shugaban kamfanin NNPC Malam Mili Kiyari.
Honorable Wasi ya kira mu kuma muka zanna muka tattauna karshe da an samu sulhu da ma maganan farashi ne ba wai rashin ban aka yi ba na jiragen sama abin da ya faru shine da wani abubuwan da suka canza kasuwannin duniya ran nan ɗan kasuwa suka daga ban man da suke jeda na jiragen sama kuma wannan da zahiri da zai yi wa talaka wuya domin biyan kuɗin jirgin sama dole zai tashi shi yasa suka yi dan wannan shi shugaban majalisa ya kira wannan taro kuma alhamdulillah an samu sulhu sulhun shi ne na farko nan zuwa cikin kwana uku daga jiya kenan Allah ya tsara an dawo da farashin zuwa kasarin kasuwa sun jefa sun dawo da jirgin zuwa naira 500 a kowane jita kuma ban da haka cikin kwana uku za a zo su tattauna yadda za a rinka sa farashin man domin kada a rera samun bambance-bambance farashi ake samu tsakanin kasarin kasuwa zuwa wancan kuma wannan tattauna zai kawo shiri a kan wannan al'amarin.
A game da batun da Allen Onyema ya yi kan a ba su lasisin shigowa da man da suke bukata wato makamashi a sha'anin tafiyar da ayyukansu Malam Mili Kiyari ya ce.
Da yake man jirgin sama kowa na iya shigo da shi inda kana da sararin da kuma majalisar da ake bukata sai bi daga su ma ba su dama da suna hasu su samu kudin kasuwa ko ba ko su da kansu ba su na da su ko da manna.
A sama da shekaru biyu da suka gabata aka fara fuskantar kari a farashin tikitin jiragen sama a Najeriya kamar da a baya ake alakanta da durkushewar tattalin arziki sakamakon tasirin annobar corona virus kafin tsadan mai na baya-bayan nan. Tun ba yau bane fasinjoji masu zirga-zirga ta jiragen sama a Najeriya musamman dan kasuwanci kan tashin farashin tikiti.
Sunana Muhammad Dumbara. Gaskiya wannan karin kuɗin tikitin jirgi da aka samu abu ne wanda ya taba duk wanda yake sana'ar shi ba waje ɗaya yake zama ba inda duk inda ya zo mutu yau kana wancan gari gobe kana wannan gari dole abun ya taba ka domin kani ne ba wai kaso kalilan daga cikin ainihin abin da ake biya da domin a da za ka samu tiket daga Kano zuwa Abuja ko Lagos kasa da 30,000 amma yanzu ya kawo duk inda za ka je duk dadewar da za ka yi irin da booking daga 50,000 yake fara wannan gaskiya abu ne wanda ya kawo tsaito sosai a cikin zirga-zirga ta musamman irin aikin da nake wanda ba waje ɗaya nake zama ba.
Halima Abdurra'uf muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf Yayin da ake ci gaba da fama da matsalar karancin man fetur a Najeriya, a wani bangaren lamarin ya zama ta hanyar kasuwanci ko samu ga wasu matasan kasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta aika mana da wannan rahoton. Akan yi wa matasan da ke wannan sana'a ta sayar da mai a gefen titi lakabi da ƴan bumburutu. Na zanta da wasu daga cikin matasan ga kuma abin da suke cewa.
Sunana Najib Umar, galam daya muna sayar da shi 1518 babu da yanda ba ta kasancewa daga yanayin yanda mu ma kanmu muke siyan man ne 200, 300, 500 muna samu a ciki.
Ta yaya kake samun man?
Ni ma kaina masu mota ne suna zuwa suna siyowa, ni ma suna siyar mani. Ba wai ni ne da kaina ba nake zuwa a cikin gidan mai ba, ina siyowa ba. Idan naje ni a cikin gidan mai ba za a siyar mun ba.
To idan ba wannan karancin man fetur, to wata sana'a kake?
Kusan in ce dai zaman dai kawai dai gaskiya yafi yawa. Sai dai abin da dai Allah Ubangiji ya daidai da mu dai kawai.
Sunana Basiru Haruna. Ina dan taba haraka ta bumburutu ne domin ban da sana'a yanzu.
In yanzu in ba wannan karanci ko wahala na man fetur, wata sana'a kake?
To zan iya komawa gida zan samu mashin ne wanda muke dan jujjuyawa ne, idan abokina ya taba zan dan taba ni ma in samu wani abu wanda zan juya ta yadda rayuwa ta. Da sauran wani aikin karfi ma ya samu zan iya yi. Kuma ba mu fatan a yi ta tafiya haka domin mu ma mun yi karatu kuma mu ma mun tsinci rayuwarmu a haka ne, muna haƙuri ko ba dan muna jin daɗin rayuwarmu ba ne. A rana zan iya samun riba 2,000, 3,000 sabanin kuma tasfot da ƴan sanda civil defense da sauran su ma ba za su so muna wannan sana'a ba, suna bibiyan mu ne da gudu muna cikin kasuwanci.
Shugaban ƴan bumburutun Aminu Ahmad ya yi bayani game da yadda suke gudanar da ayyukansu.
Mutane za su yi mamaki yadda muke samu muke ƙasa da muke samu. Na ɗaya sana'ar mu ce kuma sannan duk yadda za a yi mu za mu yi mu samar da man nan, saboda mutanen da ke zuwa suna cewa wannan sana'a ko mu ke ja wannan magatsara wannan dun surutu ne. In mutum bai zo ya neme ka ce yana son kayanka ba, ta za a zo ka kasa abinka. In yanzu aka ce mai ya samu baka ƙara ganin wani ko yaranmu ko mu ma hauti ko kuma mun zo mun kasa mai, in ba wannan yanayin season ya zagayo ba.
Hafizu Sirajo mazauni ne a babban birnin tarayya Abuja ya kuma bayyana yadda karancin man fetur ya shafe shi.
Na sha buro gida na karfe 5 da wani abu in zo in bilayi har garin Allah ya waye, wata rana in samu wata rana ba zan samu ba. Ga dan karfi idan kana da shi yau gobe wata rana baka da shi. Haka muka dinga yi dai har aka fara samun saukin man nan, bamu samu mun shiga gidan mai mun sha mai ba sai dai mu sai black market 10 liter 4,000, 3,500, 5,000. Gaskiya abun ya kamata a gyara.
Sunana Bala bilayi ne na tibi domin bai da kewa dinga siya wurin black market, yayi tsada sosai. Gwamnati sai mana kokari mai din ya zo mana. Muna da mai a Najeriya, me yasa yana ba mu wahala haka? Bai kamata ba.
Sunana Salisu Umar, ni mazaunin Masakane ina shigowa cikin gari ina harkoki na, sakamakon wannan rashin man yake dan yin sati a nan sai wuce nake komawa saboda kuɗin motan ya karu. Daga Masakane ina biyan naira 200 ne, yanzu ina biyan 400, 600.
A nasa bangaren mataimakin shugaban ƴan kasuwar mai masu zaman kansa a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi yayi ƙarin haske game da halin da ake ciki a yanzu kan batun karancin man fetur a Najeriya.
An dan samu ƙarin mai din bisa ga da. Muna nan muna dauko wannan kaya daga Lagos, Port Harcourt da sauran wurare da ake loda wannan kaya, muna zakuwa da su a cikin arewacin Najeriya da kuma sauran wurare na Najeriya. Ga dukkan alamu in Allah ya yarda za a samu wadataccen mai cikin dan kankanin lokaci.
Idan za a iya tunawa a makonnin da suka gabata ne aka shigo da gurbataccen mai cikin kasar da hakan ya haddasa karancin mai. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan na cewa karfe 4:43. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Hukumomin Najeriya na ci gaba da samun nasarar fatattakar ƴan fashin daji da suka addabi jama'a a jihar Niger da ke arewacin ƙasar. Wannan al'amari dai ya sa al'umma sun fara nuna gamsuwa tare da jin daɗi akan matakin fatattakar waɗannan ƴan bindiga da suka daɗe suna cin karansu ba babbaka a jihar Niger. Dama dai tun a farkon watan Janairun wannan shekara ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa rundunar sojojin Najeriya umurnin aukawa ƴan bindigar da suka addabi jihar Niger mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Honorable Usman Musa Kasuwar Garba, tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Niger ne da ya fito daga ƙaramar hukumar Mariga mai fama da waɗannan ƴan bindiga, ya ce sun fara gani a ƙasa akan wannan umurni da shugaban Najeriya ya bayar domin kuwa ko a ranar Asabar din nan da ta gabata sojojin Najeriya sun fatattaki yan fashin dajin tare da kwatu shanu sama da 300
muna ƙara gode wa Allah da gowarki kafar fado yanzu nan wannan nasara da maka Allah kashi da Allah subhanahu wataala muna masu fata Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa domin tun farko da haka ake yi da mutanen ba samu dama suna cika ba bakawa
na'am an ce ran Asabar din nan ma a nan karamar hukumar ku ta mariga yan bindigan nan ba su sha da dadi ba hannun wayannan jami'an tsaro me zaka ce kana da labari me zaka ce game da wannan
kwarai gaske kwarai wai ina labari da sun suka fito suka wuce suka je kama gama su furo shanu kuma sun suka da dukkanin da suka duka mana magana ta mutan da ke wurin kuma gaskiya magana game da shi ne girma gaban karamar hukuma ya ba mu bayani lalle shi wannan sabon shugaban komanda din na sojoji ya ba da hadin kai kuma muna ƙara gode wa Allah kuma muna ƙara gode masa da yadda ya ba da hadin kai aka samu nasara na kwato wasu dabbobi da daga hannun mutan duk da dai sun wuce da wasu amma dai kaga ana haka to mutanen mu za su samu ƙarfin gwiwa kwarai gaske kuma zamu tabbata zamu ga cewa insha Allah to ga shana fuskantar zamana to kila tulak yan uwanmu za su koma kauyuka domin yanzu a halaka cikin kauyukan ba kowa
kana nan yanzu duk ba a fara komawa ba duk da wannan nasarar da aka samu aka fara samu
magana gaskiya ba a fara komawa ba domin duk kauyuka in dai kadai ba irin kamar nan cikin shara din duk yamma daga shara din nan ba kowa ta duk yamma nan gaba ɗaya kauyukan nan in kadai ba tun daga nan shara din har kada gurin boka duk dajin nan ba kowa haka daga nan kuma har fada kun bashi duk dajin nan ba kowa daga kuma sharadin ya fado wamba ai fada tsakanin mu da fadaman nan a kwanje wanda tsakanin mu ka san ku gulubin kwanje wanda ke tsakanin mu da birnin gwari kenan duk ba kowa duk da duk kan gaba daya to tun daga nan kuma ka tun daga nan bobi daga nan har zuwa kuma sharadin an kadai ba ka san garba to kun ba kowa duk kwawo su kawo duk za su kana su kwawo su ungwai albi duk ba kowa gaba daya
mene ne fatan ku yanzu akan wannan al'amari
fatan mu shine muna ƙara kai kokombaran mu cewa gwamnati ta ƙara kaimi domin mutanen mu samu sa'ida fata Allah sa annan abin ya ci gaba kamar da kawo sa nasara Allah ƙara nasara ya ƙara nasara ya ƙara nasara
na'am yanzu kenan kun fara gamsuwa da matakan da shi shugaban Najeriya ya ce sojoji su dauka a jihar Niger kenan
gaskiya mu da wurin mu fara gani a ƙasa inda abu ya dore hata ba ta ta gani a ƙasa duk da har yanzu akwai mutane sama da 100 namu da mun ga gaban ce a hannun wannan ɗan ta'addan har yanzu nan domin kuma kaga kuruwa kan san mu 101 suna ta hannun su har yanzu
kana ne mutanen karamar hukumar Mariga 101 suna ta hannun bindiga
na garin kudu kenan kawai 101 tabbatar maka ana ko mutane sama da 150 wanda suke suna hannun su kusan 200 suna hannun su har yanzu nan
a can da ake hannun an bindiga
kwarai da kita to gari da akwai mutum 101 a garin su aikata tsaro ba
to sai dai duk da wannan nasara a yankin na Mariga a can yankin sarkin Fawa kuwa ta karamar hukumar Muya al'ummar yankin ne suka fada cikin zaman dardar a sakamakon kwashe wasu jami'an tsaro na 'yan sa kai daga yankin inji Malam Haruna Oji wani mazaunin garin sarkin Fawa.
Salamu alaikum.
Yawa wa alaikum salam kace an kwashe muku jami'an tsaro?
Eh kana ji ko?
Eh
akwai wasu 'yan sa kai da aka kawo mana su kuce to 'yan sa kan nan suna tabbata maka suna bin mutanen nan har cikin dajin can cikin dajin su gari ya soma zama lafiya har gwari ma duk sun soma koma garuruwansu kawai in gaya maka sai aka zo aka ɗauke mana kawai kwatsam sai aka ɗauke mana da 'yan sa kan nan su jini yanzu ɓarayin sun samu hanya kawai inda suka ga dama suke zuwa yanzu ka gani da muna da hanya da ta taso daga Falwaya daga Kaduna zuwa Sarkin Fawa sun kace mana hanya yanzu hanyar mu da ta rage guda ɗaya shine daga nan zuwa Mina ita ma gashi nan suna neman su kace ta
kana nihin har yanzu kwarai na kawo hari wurin
a har gobe a yau din nan ina tabbata maka suna nan anan gefen danguna ana ganin
yau talata nan da muke magana da kai
a yanzu haka suna nan a dajin nan daji kusa da mu duk bai wuce kilomita 8 ba
kuma suna da yawa
to
suna auka ma mutanen ne yanzu koko kawai je sun zo sun tsaya ne
Eto alhamdulillah yanzu dai Allah ya tsare mu domin zamu ce Allah ne ya tsare mu ba su shigo cikin gari ba amma suna nan suna farauta duk wanda suka ganci a area nan a dajin nan sai sun kama shi
to su wayannan yan sa kai da aka kwashe tun yaushe aka kwashe su
yanzu ya kai kusan wata biyu
kuma tun sannan ba ku zauna lafiya
ba mu zauna lafiya mun yi bakin kokarin mu mun rasa kowane ne yasa hannu aka kwashe yan sa kan nan saboda ka gani
kwamishinan kula da harkokin kananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya yi karin haske akan nasarar da jami'an tsaron suka samu akan waɗannan ƴan bindiga a yankin na Mariga
karamar hukumar Mariga harsun shiga karamar hukumar Magama ta Nasco da sauransu su kwashe ma mutane dabobin su suka yi mana barna amma Allah ya tabbake mu jama'an tsaron mu banda sojoji da wayansu security agencies wanda ne led by shi brigade commander na tashiwa na cilare da mutanensa Allah ya ba su nasara suka fitake su kuma mun samu nasara wayansu dabobin an samu an kwato su yanzu da muke magana tana makwanta gora muna son kuma masu dabobin su zo su identify dabobin su su karba kayan su
akan wannan matsala ta sarkin power kuwa kwamishina Emmanuel Omar ya ce suna daukar mataki a sakamakon umurnin da gwamnatin jihar Niger ya bayar
amma kuma mun zo da mun a sake meeting security meeting da stakeholders din mu ya akwai shirin da aka taso yanzu za a yi da dan Allah nan da kwanaki ba da yawa ba za a gani sabon shirin da za ta shigo garin mu ya amma ya ce yana cikin abin da ya dame shi ne gema gwamnati ya gan cewa duka kauyukan nan su local government nan da ake su wannan mutane suke shiga suna mana barna mu ga kokarin za mu yi mu gan cewa mun hana su shiga Niger gaba ɗayanta
a yanzu dai jama'a da dama na ci gaba da fatar dorewar samun wannan nasara domin ganin an samu damar murkushe waɗannan miyagu kwata-kwata kafin faduwar damana ta yadda mazauna yankunan karkara za su samu damar noma amfanin gona a damanar mai zuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da bajimtar da dan kasar Faransa Gael Monfils ya nuna a wasannin kwallon tennis na duniya a Indiana Wells na kasar Amurka inda ya kakkadike wanda ke rike da matsayin na daya a duniya a wasannin tennis cewa da Daniel Medvedev dan kasar Russia da ci 4-6, 6-3, 6-1 shi dai Daniel Medvedev shine a halin yanzu na daya a duniya na wasannin tennis ko da yake zai rasa wannan matsayin a ranar Litinin mai zuwa inda Djokovic zai sake karbar wannan ragabar hakan ko za ta faru ne sanadiyar shan kashin da yayi a ajin ƴan 16 a waɗannan wasannin na Indiana Wells na kasar Amurka kuma marabin duniya da irin wannan bajimtar daga wani dan Faransa kuma Gael Monfils ne ma yi haka a can baya na yiwa na daya a tennis a duniya par matattar musa a karan farko na wata kwamfalatun shekara 2014 a wata bajimtar da wani dan kasar Faransa yi shine dan kwallon kafar nan na club din Real de Madrid Karim Benzema na kasar Spain wanda ya ci kwallaye biyu daga cikin uku da banza da club din sa yayi wa Mallorca a wasannin teburin La Liga a jiya kasar Spain dan wasan dai ya kai cin kwallaye a tarihin sa na kwallon kafa har so 413 yanzu haka inda ya kere ciri a rikin kasar Faransa da kwallaye biyu kasancewa a tarihin sa kwallaye 411 ne ciri a rikin ya ci a dukkan wasannin da yayi a filaye na duniya a jamhuriyar Niger kuwa a farkon makon da muke ciki ne hukumar kwallon kafa ta kasar cewa da FENIFOOT ta gudanar da hidda jadawalin wasannin kwallon kafa na kofin kasar a matsayin dan aji 32 inda kungiyoyi
goma daga jahohi suka shiga kwamlar daga cikin 20 daga suka soma wannan tankade da rairaya yayin da takwas suka dauko hutu kenan hade da kungiyoyi 14 na Super League Professional da kullun kafa ta Jamhuriyar Niger da goma da suka hito daga jahohi sai takwas da suka dauko hutu a bikin fitar da jadawalin wannan wasar ne na bana akai haka kungiyoyi da 32 ne na kullun kafa za su neman lashe kofin na kullun kafa na Jamhuriyar Niger da wasan karshe ke wakana a ranar samun incin kai na kasar cewa da ranar 3 ga watan August na kowace shekara a wasannin Super League na kullun kafa na Jamhuriyar Niger din ana mako na 23 inda akai wasanni biyu kacal a jiya Litinin AS Fan ta Sojoji a babban birnin Yamai ta yi banza da AS Sony Dep ta Manpeter yayin da a ranar 10 ga wannan watan na Maris da muke ciki Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a Yamai ta biyu da biyu da AS Niger ta wutar lantarki amma kusan cewa a mako na 22 na Super League na kwallon kafa na Jamhuriyar Niger Espoir Football Club a Zandar ta yi wa Olympic Football Club ta Yamai da nema GS tawa a tawale da birnin Adar ta sharbike AS Fan ta Sojoji da ci biyu da daya AS Police ta hankalike a Kokana Football Club ta Arlet Jihar Agadez da ci biyu da daya a birnin Yamai Racing Football Club ta Yamai ta yi biyu da biyu da Irana ta Arlet Jihar Agadez a birnin Yamai AS Odi Deptamon Peter ta sha kashi banza da biyu a hannun AS Nishilek ta wutar lantarki sai AS Guard National de Niger ta sha kashi banza da daya a hannun AS Duanta Custom a babban birnin Yamai Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a wasan da ta yi da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta sha kashi 1-3 idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Jamhuriyar Niger ta daya ita ce AS Nishilek ta wutar lantarki da maki 53 ta biyu AS Duanta Custom da maki 42 yayin da USGN take matsayin ta 3 da maki 36 Haruna Amman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a Jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Amurka ta kaka bakarin takunkumi akan shugaban Belarus Alexander Lukashenko saboda rawar da yake takawa a mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Takunkuman za su hana Lukashenko da mai dakin sa kaiwa ga kadarorinsa dake Amurka, kana za su takaita iya adadin cinikayya da Amurkawa za su yi da su. A baya Amurka ta saka takunkuman da suka kaikaici kasar ta Belarus gaba daya, waɗanda suka hada da takaita iya adadin kayayyakin kere-kere na fasahar zamani waɗanda za ta iya fitarwa. Lauyin da ke kare wata ƴan jarida da hukumomin Rasha suka tsare bayan da ta nuna adawarta da yakin da Rasha take yi yayin da take gabatar da wani shirin talabijin ya ce ya neme ta ya rasa. ƴan jaridar mai suna Marina Osianikova ta rike wani rubutu yayin da take gabatar da shirinta a ranar Litinin wanda cikin harshen Rasha aka rubuta a dakatar da yakin ba ma san yaki kada ku yadda da farfaganda suna muku ƙarya ne. Sana ƙarshen sakon nata ta rubuta cikin harshen English cewa Rashawa suna adawa da wannan yaki. Hukumomin dai sun tsare ƴan jaridar bayan aukuwar wannan lamari, amma lauyan ta Pavel Shukov ya ce sama da sawoyi 12 ba san inda take ba. Kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito cewa Marina za ta iya fuskantar tuhuma kan keta dokan nan da ta hana sukar dakarun ƙasar ta Rasha. A yau Talata fadar Kremlin ta kwatanta abin da ƴan jaridar ta yi a matsayin dabanci. Wata kota a India ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar Karnataka a kudancin kasar. Hukuncin wanda aka yanke a yau Talata ya biyo bayan koke da wata kungiyar matan musulmai ta kai, inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta Karnataka, wacce jam'iyyar Hindu ta Bharatiya Janata mai kishin kasa take mulki.
Kuma sauraro annan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya